Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 11 ga watan Mayu shekara 2019, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayar wa jami'an Amurka umarni su fara ƙara haraji akan dukkan sauran kayayyakin da ake shigar da su daga kasar China, da kiyasin kuɗin kayan ya kai dala biliyan 300 a cewar jami'in cinikayya Amurka. Jami'in cinikayya Amurka Robert Lighthizer ya yi wannan sanarwa ne jiya Juma'a, bayan da Amurka ta ƙara haraji daga kashi 10% zuwa kashi 20% akan wasu kayan da China take shigar da su Amurka na dala biliyan 200. Wannan lamari dai na zuwa ne bayan da Amurka da China suka kawo ƙarshen tattaunawarsu ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. Jiya Juma'a, sakataren ma'aikatar kuɗi a Amurka Stephen Mnuchin da jami'in cinikayya Robert Lighthizer suka gana da jami'an ƙasar China da mataimakin Premier Liu He ya jagoranta. Bayan ganawar ne, cikin gaggawa Mnuchin ya yi magana da manema labarai, yana mai cewa ana samun ci gaba a tattaunawar. Bayan kammala tattaunawar, shugaban Amurka Donald Trump ya kafe a wani sako ta kafar Twitter da ke cewa dangantaka tsakaninsa da shugaban ƙasar China Xi Jinping tana nan da ƙarfinta, kuma za a ci gaba da tattaunawar, amma Amurka ta ƙara haraji akan kayan China wanda za a iya ko ba za a iya janyewa ba nan gaba. Dakarun Amurka na ƙara shiri a gabas ta tsakiya domin tunkarar barazanar da take fuskanta daga ƙasar Iran. Jiya Juma'a aka sanar da ɗaukar na'urar harbin, wato harbin makamai masu linzami da kuma gagarumin jirgin yaƙin Amurka da ake kira USS Arlington, wanda Amurka ke amfani da shi wajen kai hare-hare. Wannan lamari dai na zuwa ne kwana guda bayan da babban jirgin yaƙin USS Abraham Lincoln da ke ɗaukan jigajigan jiragen yaƙin ƙira B-52 suka isa yankin gabas ta tsakiya don shiryawa fargabar da ake da ita na watakila Iran na shirin kai mummunan farmaki akan wasu kadarorin Amurka da ke yankin. A cewar mai riƙon ƙwarya kujerar sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan jiya Juma'a, yana da muhimmanci Iran ta fahimci cewa kai hari akan Amurka ko kawayenta za ta fuskanci martanin da ya kamace ta. Ya ƙara da cewa muna gabas ta tsakiya ne domin yaƙar ta'addanci da kuma samar da zaman lafiya, amma za mu kare kanmu. Katafarin jirgin USS Arlington zai maye gurbin jirgin USS Fort McHenry don ya bayar da ƙarin kayan aikin da ake bukata a yankin, wanda zai taimaka wajen mayar da martani ga dukkan barazanar da aka fuskanta, a cewar jami'ai. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-haren 'yan bindiga da rashin samun bayanai da kuma rashin samun kuɗin da ake bukata na ci gaba da kawo cikas ga shawo kan sake barkewar cutar Ebola a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda hukumar lafiya ta duniya WHO ke gargaɗin cewa lamarin ka iya ƙara ƙazancewa. Rashin zaman lafiya ya haddasa masu yaƙi da cutar Ebola kasa yin aikin da ya kamata da samar da rigakafi. Jiya Juma'a, hukumar WHO ta fitar da rahoton na baya-bayan nan akan barkewar annobar da aka tabbatar tun watan Agustan da ya gabata. Hukumar lafiya ta gargaɗin cewa ba tare da ɗaukan ƙungiyoyin da ke faɗa da juna sun amince da dakatar da kaiwa juna hari ba, to ba lalle bane a iya shawo kan annobar a lardin arewacin Kivu da Ituri ba. Kwayar cutar za ta iya yaɗuwa zuwa sauran yankunan ƙasar, da ma yiwuwa tsallaka zuwa makwabtan ƙasashe irin su Uganda da Rwanda da Sudan ta Kudu, a cewar hukumar lafiya. Wasu hare-haren yaƙin, wato jiragen yaƙin Amurka ta sama a Somalia ya kashe mayaƙan ƙungiyar IS guda 17 cikin wannan makon, a cewar rundunar sojojin Amurka. rundunar dakarun sojojin Amurka a Afirka da ake kira AFRICOM a takaice ta ce harahara akan kungiyar yan ta'adda a cikin duwatsun Golis an kashe wasu da ake zargin yan ta'addan ne su 13 ranar 8 ga watan Mayu. Haka kuma harin da aka kai wa shigarin ranar a yankin an sake kashe wasu hudu. Sanarwar da rundunar AFRICOM ta ce yanzu haka an bincika babu wani farar hula da aka jiwa ciwo ko aka kashe sakamakon harharan. Sojojin Amurka sun kara kaimin harharan da suke kaiwa ta sama a Somalia tun lokacin da shugaban kasa Donald Trump ya hau mulki tana mai cewa ta kashe yan ta'adda sama da 800 a cikin shekaru biyu. To da ƙarshe yayin da fada kan neman iko abin birnin Libya ya shiga mako na shida, kwamitin tsaron mutanen duniya ya nemi dukkan bangaren da ke fada da juna da su dakata su kuma shiga tattaunawar neman zaman lafiya.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Thank you.
barka da asuba, da fatan an tashi lafiya.
Lafiya kalau.
Ya ibada.
Alhamdulillah, mun gode ma Allah.
Yau in aka kai an yi shi da ko?
Eh, kware.
Goma na marmari.
Goma na marmari. Sai dai akwai wannan da ni tana cewa ita fa anya za a yi goma na marmari a bana?
Eh, me yasa?
Saboda ta je abun.
Tika fa fara ta na kasa. Ai, a bana dai ni na ga yadda karfin ka kake shigowa, ko dan kana aikin yamma ne lokacin da kake ci goma kana kirga ƴan mintoci a sharuwa, ina gani da karfin ka kake zuwa.
Eh, to ke za aikin yamma kuma ya taimaka kware da gaskiya.
Ba kamar shekara da ta wuce ba na ganga da
cikin ya mushe wa idan malam
ba ka ne waɗansu sai azumi cewa Allah ba da lafiya ibada Allah sa gaba lafiya
amin summa amin.
To a gurguje ka bar da muka saba, bari mu bude wannan babin da waɗannan gaishe-gaishe da suke hannuwanmu. Da farko akwai gaisuwar Abdulmuttalib Mande wanda yace dan Allah sashen Hausa ku isa bin da sakon gaisuwa ta zuwa ga abokaina waɗanda suka hada da Adamu Muhammad mai nasara, Umar Lawal dan Fulani, Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullah Gambaki da Musa Maina Kadiru Bukar, sai kuma kaka Alhaji Bukar Gusama da Ismail Alkasin Gokas Garki, Umar na Mairo Makera da Yusuf Timbi Naija da Comrade Ahmed Shuaibu Ashaka, sai kuma Ilyasu Hussein journalist, yana kuma gaida Abdulrazak Muhammad Fataskum da Muhammad Salih Fataskum da Tahir M Tahir da Haruna Salisu Dan Fulani da Anas Muhammad Warawara.
Ko warawara yake so ya ce?
Warawara, ko warawara ne uho dai. Gashi nan dai, to da fatan mun fade shi daidai. Da Nura Muhammad mai Apple da DC Washington movie, ban san ko wannan Washington DC na nan Amurka ne yake cewa ba, dai ya dace DC ko Washington ne dai. Oho, da Muhammad Bako Jat Kuri da Ibrahim SD Kuspa Zaria da Sani Shehu Yunusari da Kanuri Sani Yunusari da Adamu Habu Umar Nyanga, daga ƙarshe na kuma gaida Lawal Zazzau, da fatan an tashi lafiya.
To ni kuma ina da jerin sunaye masu yawan gaske wanda suka fito, wato daga Yusuf Yushau Faki Isun Dila yace salam masu gabatar da shirin a bare huce, dan Allah ku miƙa min sakon gaisuwa ta zuwa ga da farko Yusuf dan gidan Shaibu mai Bulawus kenan kofar Gabas Faki, da Yusuf dan gidan Ali Gambo Kahauruka wato Faki, da Yusuf Idrisu Kahauruka Faki, da kuma Yusuf Idris kofar Kudu Faki, da Yusuf Muallif kofar Gabas Faki, da Yusuf Dinka mai aski a kofar Gabas Faki, da Yusuf Mabu Faki mai saida magarin dabbobi a kwadan Dangura, sai kuma Yusuf Tashi gidan Fulani Faki, da Yusuf na Madina Titi Faki, da Yusuf Rago Titi Faki, da Yusuf Reza Titi Faki, da kuma Yusuf Ubale kofar Gabas Faki, da Yusuf Sadi Faki da ke zaune Amina, sai kuma Yusuf Dan Magaru gidan Limi kwanar Dangura, da kuma Yusuf mai wanki da guga Daurawa Faki, da Yusuf mai gini Yalwan Faki, da Yusuf Heluwa Dandumi, da kuma Yusuf Fofana Lantsa, da Yusuf Buhari dan shugaban kasa, sai kuma Yusuf Bala na yaya DW Hausa, da kuma Yusuf Ibrahim yaka sai BBC Hausa, da kuma Yusuf Ibrahim Jagaba DW Hausa, da kuma Yusuf Muhammad Gagarawa, da Yusuf Baban Gaji, da Yusuf Shaibu Gamawa, da Yusuf mai leda Gololo, da oga Yusuf Gaje wato garejin Olode, da kuma Yusuf dan kwalba garejin Olode, yace da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya. Mai gaisuwa Yusuf Yushau Faki Isun Dila.
Ko
dai baban su ɗaya ne, wato sun fito daga gida ɗaya.
Duk baki iyakacin Yusuf, to duk mai suna Yusuf a Najeriya, Nijar, Kamaru, Ghana, dukkan fadin Amurka, Afirka,
duniya
baki ɗaya. Salamu alaikum.
Yusufawa ga
na fatan an tashi lafiya. Gaisuwa ta musamman ga Yusufawa, da fatan an tashi lafiya. To ai, bari kuma in je wannan jerin suna da ke haduna da ya fito daga hannun Iro Modake Kekura. Allah ya sa na faɗi wannan sunan. Malam Ibrahim Iro Mudaki Kekura, karamar hukumar Awe jihar Nasarawa Najeriya, ya ce salamu sashen Hausa na murya Amurka. Dan Allah ku mika sakon dimbin gaisuwa ta zuwa ga da girma sarkin Kekura Alhaji Salihu Magaji. Allah ya ja zamanin mai girma. Da marafan Kekura da Mati Musa shugaban Miyeti Allah na Awe, da ɗan Asabe likitan shanu Awe, da Malam Nasiru Bature, da Abdulkadir Aliyu Mina, da Babayi Gambo da Magaram, da Musa Hadarin Azba da Magaram, sai kuma Shehu Bashir Fulani da Sale Abdulkadir Nasarawa, sai Ayuba Sarkin Haƙuri Lafiya da Bashir Tela Lafiya, da kuma Baffa Haruna Bajoga, sai Bala Yaro Mada, yana kuma gaida Jeti Love Ji Kanduna da Salisu Haruna Dan Fulanin Kwara. Yace da daukacin kagar tila ba fulata ne, yace da daukashin to da daukacin masu sauraron filin a bari ya huce sashen Hausa da ma'aikatan BOA Hausa da na da da na yanzu.
Wannan gaisuwa ce zuwa ga ainihin masu gabatar da shirin a bari ya huce daga wato Kabiru Janye Kware a Najeriya.
To sai kuma daga ƙarshe, to a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa muna amsa gaisuwa, kuma mu ma muna da fatan alheri ya gaishe ka. To daga ƙarshe sai wannan takarda da ta fito daga hannun mai nasara Nasara Huntuwa, ya ce salam sashen Hausa na murya Amurka, don Allah ku mika min gaisuwa ta zuwa ga mai girma gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari, da Alhaji Musa Adamu Huntuwa, da Hamza Suleiman Faskari Wamban Faskari, da kuma Honorable Salisu Gambo Modibo Dandini, da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. To mu ma muna musu fatan alheri da fatan duka da su da duka masu saurare an tashi lafiya.
Insha Allah.
ta ba mu labarin dama aka ce wadansu da sun hango wurin dumama abinci sai su hausanci.
Sai su hausanci.
To kana buɗe bakin farko sai na ji ka kana ba su zarfi da labarin wani wai wai kaga an baje abinci ko ina tebur ya cika daga da abinci kawai sai ka ce wai ka ci ka koshi ka ci ka koshi ka tashi sai ka ce wai.
Shi wannan labarin an yi ne ba wai so ba santi ba ne. Kin san ji ba na santi.
Ai jin daɗin abinci ke kawo labari ko?
Kin san ji ba na santi
sai jin ba da labari. Ya baka tuna da labarin nan ba tuntuni sai da ka ga tebur ya cika da abinci.
Wato shi wannan kin sani irin da in za a dan yi za a yi buɗan baki a samu dan kosai kamar da uku a samu dan koko nan kare a samu tuwon dawa
a talauce
abinci shine ina ga Allah sai aka mana gayyata babbar gida muka je abin nan kin san yan siyasa za su shirya buɗan baki
iri
wato an zuba abinci ne burjik ga ko duk abin da kake da bukata kana samu wanda ya saba da kosai da dan koko ya kare samu tuwo ya zo gashi ga naman kazan nan ga wato kayan marmari da abubuwa da daban-daban sanan menene duk an shirya wato shi wannan da yazo ya zauna ya miƙe kafafunsa aka zuba abinci ya ci abinci zuwa can sai fashe da kuka ce subhanallahi ana ji abinci ana jin dadi ana murna kai ka fashe da kuka ce lafiya sai girgiza kai wai ya dauko koshi ne kuma abincin nan ba abincin abanshi bane koshi ne dauko shi ya sa shi kuka saboda in ya bar nan samu wannan kuma shi Allah ya
ba sai ya ta jagwa ba ya ta tusawa ya taba nan ya taba nan ya jin ashe akwai sauran
dan sai ya kai karshe ne ya kai kacci
ya kai kan ba sai ya ba to kuma ba dama dan zuba mashi a kwano a ce ya tafi da shi tunda an ga abin ya sa shi kuka
karshe haka aka bai ayi
to kana bada wannan labarin senator gasa makonni biyu zuwa uku da suka wuce aka bada labarin wani dan yaro dan shekaru 5 a Michigan da kakashi yana wurin kakashi ta kwanta bacci shi kuma da rana ko yunwa ce ta kama shi ko kuma kwadayin McDonald's wannan wurin cin abincin da ake yawan zuwa sai ya dauki wata waya akwai wata waya a gida ba a amfani da ita to sai dai ka san galibin wayoyin nan ko an kashe waya an tsara su a yadda in ka shiga matsi zaka iya kiran taimako da ake kira lambobin na 911 ko suna kashe to duk da yake wannan waya ba a aiki da ita amma wannan lambobin suna nan suna aiki to yaro kawai da ya dauki waya yana wasa kawai sai matso lambar nan ta 911 ta amsa sai ji can an ansa mai ansa wannan kira na gaggawa ta amsa ta tambaye shi tace menene kake so sai ya ce mata wai can you bring me McDonald's
shi abin da yake ne muke ne kira na wawa
can you bring me McDonald's sai shi kenan
sai abinci da na McDonald's
to sunan ba sa wasa da irin dai haka duk da yake dai ba abin da ya kamata yi ba sai suka ga cin da karamin yaro ake jin kuma na'urar nan tana iya nuna musu nan da nan a cikin hoto za su ga ina ne daidai inda aka yi wannan kira aha to sai nan da nan sai aka kira dan sandan da yake kusa daga wurin aka ce mishi ya je gida kaza ya je ya binciko ya tabbatar da lafiyar yaron to aka ce ga abin da ya kira ne wai yana so a kai mishi wannan abinci na madona so shi wannan dan sanda kafin ya tafi ya isa wurin sai bi ta hanyar kan hanya ya je wurin McDonald's ne ya sayo abinci ya riko ma yaron ya to shi ya je ainihi
wato duk da je bai daidai ba
yawa kuma shi ya je domin ya tabbatar da cewa wannan yaro yana cikin koshin lafiya yana lafiyar shi dai
ba
wani matsala a gidan nan kamar yadda doka ta ayyana sai so mishi McDonald's so ko da ya kwankwasa baba shi ta riga ta tashi kafin lokacin da dan sandan ya iso da aka kwankwasa kakashin na ta bude kofa daga dan sanda yana biye da dai ji kwankwasa kofa kamar ya san abin da yake nan sai biyo bayan kakar yana kwankwasawa yana dan lekowa bakin kofa sai nan da nan yace wai ka tafi goyewa sai baba ya fara kuka yana goyewa yana kallon kakar
yana koran dan sandan
dan yana tsoran kar kakashi ranta ya baci dan bata sama ya kira
wannan lambar ba
sai shikenan sai dan sanda ya fashe da dariya ya mika mishi takarda abincin da ya so mishi yace to a ci abinci lafiya sai ya kalli abinci ya kalli kakar ya kalli abinci ya kalli kakar sai kaka ta bushe da dariya ta sai karba sai ke nan sai zama abin labari ko ina a cikin
ana ta
gayyata ci
kisan kasar da su abin da ya shafi yaro
ba su wasa ne
ba karban al'abari bane mu ne wuri mu sai ka je kai da dallan
to shi da turofin da ina baka labarin jika da na je biyarta su da baka aka tashi baban yaje ya dauko su a makaranta shikenan aka dauko su a makaranta tunda ya iya sa shekarun shi hudu ya iya sa belt din dan kujeran zaman yaran nan wanda belt din nan to akwai wani kujeran na zaman yara kuma da za a saka bisa ga shekarun ka
haka
to shikenan yana zaune ni na san ya saba ya iya sakawa mun shiga zai shiga ya sa da kanshi to wannan rana ashe ta harde ni ban lura cewa ta harde ba shikenan sai yazo yake ce min yace mai I can wear my seatbelt grandma I can put my seatbelt sai nace mishi to ya zauna kawai idan muka je muka tsaya can zan gyara mishi sai shikenan sai an ji ba ana tafiya sai yazo yace mai sai ce mun grandma driving without seatbelt is dangerous and I don't want to go to jail.
She didn't
say that she got out. Why when you went up here, you didn't talk about one
wannan seat belt din
waye na da hatsari kuma shi bai so a kai shi a kulle shi a gidan yari
wato in an tsaye da mota za a iya kama shi a kai shi gidan yari
shi za a kama shi a kai shi gidan yari saboda haka yana da hatsari fa a tsaya sa seat belt in ba haka ba shi bai so ya tafi to ban san kowa ne za a kai shi gidan yari abin da za a je a kulle ba ban ne ko kakan ne ko kuma shi kan shekara hudu
ka yaran kasar da malam me yasa kike gaji ba a wasa da su
aifa suna da wayar su kwarai cancan wato shi yana ganin hukuma ya san abin da yake da laifi ya san in akwai kowanne laifi ka san nan kasan kamar yanda yake fada kowanne laifi kai akwai hukunci akwai hukunci shi dan sanda dai zai baka dai aha yes ma ah yes ah ko me kai yana ce maka yasa yana maka yasa yana baka tikiti kana kuma duk abin da kai in ka ketare doka
ya shirya ma batakiya
to haka lokaci ya fara daga mu da hannu sabiri da haka tilas mu jafirki da yanzu a madadin
baba ya ko makeri
alheri ke mana fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri masu azumi kuma Allah ya sa a shagu
muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
La meilleure musique et les dernières nouvelles.